Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sanadiyar
cigaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa kan bashin da aka ba manoman shinkafa a jihar Kano. Mun tsaya ne a daidai inda Comrade Yahaya Shu'aibu Ungwanko mai fashin baki kan kananan masana'antu da suka shafi aikin gona ya fara yin ƙarin haske kan irin hanyoyin da ya kamata a bi wajen raba bashin da aka bayar ta hannun kungiyoyin manoman shinkafa a jihar Kano. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu dora inda muka tsaya.
Sai wasu mutane kawai suka nada kansu, dan nada kansu suka yi a matsayin shugabannin mutane, suka yi amfani da wannan damar, wanda wannan ita irin matsalolin da ake ta fama da su kenan. Mutane su group da sunan kungiya kawai dan su cutar da al'umma. Saboda haka wannan bai zama wani abin mamaki ba in irin wannan abubuwan sun faru. Duk mutumin da aka same shi da hannu a gurfanar da shi a gaban kotu domin ya zama misali ga yan baya, domin ba daidai bane a zo dora duke mutane a hannunka kai abinda kake so, kuma ka zo a karba ka ci shikenan ruwa ta sha. Wannan shi yasa abubuwa suke ta faruwa. Mutane suna ganin cewa in an zo kai kwacewa abinda ka ci ka ci, abinda ya rage a kwace shikenan ka zama firgi. Ya zama wajibi yin hakan ai laifi ne, kuma bai kamata a kyale ba domin ya zama darasi ga yan baya.
To amma tun farko ai ka ce sun nada kansu ne. To tunda sun nada kansu suka, menene kake gani ya sa hukuma kuma ta yarda su?
Eh, saboda rashawar. Ai babu rashin tabbas na cewa yadda da su ba harka bace ta rashawa ta ja aka yadda da su, domin ba daidai bane ai haka. Saboda na tabbatar akwai hukumomi da ya kamata a danka musu waɗannan abubuwan, wanda za a iya cajin su in sun yi rashin gaskiya akai. Ba ai ba aka danka waɗannan, wanda ba daidai bane. Aikin kungiya kawai te facilitating yanda abubuwa zai ta hada kan mutane, ta wayar musu da kai akan yanda abu su ne aikin su, amma ba a danka musu dukiyar mutane a hannun su ba. Danka dukiyar mutane ya zama wajibi a samu wata hukuma da take da alhakin yin wannan. Ba wai refan ba, refa kungiyar refan ba. Ba daidai bane a basu. Ba su da wani alhaki da za a ɗauki kuɗin dukiyar mutane a basu. Abinda ya kamata, akwai hukumomi na gwamnati wanda aka kafa basically domin irin wannan ayyuka. Saboda haka su ya kamata a ba. Aikin wannan kungiya ta refan, abinda za su yi kawai su samar da yanayi mai kyau, kuma su wayar da ƴaƴansu kai akan yanda za a yi noman shinkafan nan, da kuma yanda za a samu tallafi ko jari ne da za a yi noman shinkafan nan. Kawai shi ne aikin wannan kungiyoyi. Amma ba aiki ba a dora musu alhakin sarrafa dukiyoyin mutane a hannunsu ba. Wannan ba daidai bane, kuma shi ya jawo wannan.
Yaya kake ganin wannan zai shafi zancen burin da su hukumomin Najeriya suke da shi, cewa a bunƙasa noman nan na shinkafa a yayin da ita shinkafar yanzu tana nema ta zama sai dan sarki?
Eh, to ai watin ita hukumar da take bincike ita aikin da ya kamata ta yi kenan. Ta kama ta kai kotu. Ba take alhakin ta hukunta mutum ba. In ta yi hakan sai dai me ya ba musu akan yin hakan da suka yi. Wannan kuma ya rage ruwan kotuna na su hukunta masu laifi. Kawai wannan kuma alhaki ne na kotuna su tabbatar sun taimaka wajen hukunta masu laifi domin ya zama darasi ga yan baya. Kuma magana tsadar shinkafa duk irin wannan abin ne ya jawo. Ba wani dalili da shinkafa a Najeriya, a ce shinkafar da ake noma a Najeriya ta kai naira 22,000. Yanzu shinkafa ɗan gida fa wanda ake noma 22,000 ce, yayin da Thailand ɗin nan da ake cewa da ake kawo da Thailand tsakanin bambancin su naira 3,000 ne, na 25,000 ce. Amma ɗan Najeriya 20,000 wanda kamata ya ce by now yanzu muna sayan buhu naira 7,000. Abin da ya kamata a ce kenan, yanda aka bada kuɗin da ake noman shinkafar nan a ƙasar nan a halin yanzu, bai kamata a ce buhu ya kai naira 10,000 ba a yanzu dai a wannan ƙasar. To amma saboda an baka kuɗi, an baka jari, an baka duk abin da ya kamata a baka, to me dalilin da yasa shinkafa za ka yi 22,000? Sai ya zama wani irin abu na daban, wani me ake cewa gaba kura bayan sayaki, ko ta ina matsala ce. To yanzu misali da ya zamu ciyar da, to Najeriya ma mun kasa ci da ita a hannun, ana tunanin za a ci da West Africa. To da ya zamu ci da wannan tsadar, zamu ci da West Africa? Najeriya tana daga cikin ƙasashe a cikin Afirka ta Yamma wanda suka fi kowanne arziki, don duk ƙasashen Afirka ta Yamma ba inda fa Najeriya arziki, kuma babu inda fa 'yan Najeriya arziki. To su kansu 'yan Najeriyan ba sa iya shirin shinkafa naira 22,000 wanda a ciki yake, wanda target din hasashen da ake shi ne ba ma a ci da Najeriya ba, a ci da Afirka ta Yamma.
Ƙarƙashin
an kobarwa, ba maganar Najeriya ake ba, domin tunanin da ake shi ne sai an fice Najeriya a ci da Afirka ta Yamma. to a Nigerian shinkafa tana kaiwa 22,000 me amfanin wannan ina aka ji me amfanin kasar noman da ake da ita me amfanin kudin da ake gwamnati take bawa mutane in har mutane za su mai da ita wani hanya ta gallazawa kuma suna sani za su iya kuma ba wani dalili da haka za ta faru Nigeria za ta iya ci da Africa ta yamma ba ma wai Nigeria ba was wannan tsarin da aka yi a baya in ban da irin waɗannan mutane kawai sun zo sun zama mutane sun mai da harka ta zalunci duk yanda zaka sun koma gefe sun koma kungiya
yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti ni Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
Karma wanta baya shine